الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 5 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 12 ga watan 10 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itikadil hadi ila sabilir rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad موفق الدين عبد الله ابن احمد ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى كافين درسي نا يو بالي في idan da tambayoyi suna iya gabata نعم to babu wani nasi da tabbatacce illa kasancewar sabani na su malaman sirra malaman tarih abinda yafi shahara 12 akwai bambanci tsakanin abinda ya shahara da abinda ya inganta duk wasu salloli waɗanda ake yin su da sunan cewa ƙasa ta sami ƴanci da sauransu dukkansu waɗannan kamanta kai ne da makiyan Allah ga musulmi haramun ne irin waɗannan salloli da ake kirkirarsu a musulunci idi biyu aka sani ko mu ce sallah biyu aka sani babbar sallah sallah ta layya sannan sai sallar azumi wanda babu wani idi wanda yake maimaituwa a shekara a musulunci in banda waɗannan idi guda biyu sai na ukun su idin da yake maimaituwa a kowane sati ita ce juma'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ranar juma'a cewa idin ku ne ku jama'a ta musulmi na'am
ya alaka kama a wajen motsa shi kamar misali wajen karate da haka idan gaisuwa nan da ake haka ya alaka mutum ya yi ka
wani irin gaisuwa da ɗan motsa jiki suke yi wanda za ka ga nau'in gaisuwarsu daban da ƴan karate da ƴan taekwondo da sauransu duka wannan baya halatta haramu saboda waɗannan wasanni galibi asalinsu daga addinin buda lalle motsa jikin ba laifi ba ne amma duk wani abubuwa da suke zauwa da shi na waɗannan gaisuwa tasu da irin wannan zama na a yi concentrate a fuskanci wata alƙiblarsu wannan duka baya halatta domin duka abubuwa ne waɗanda suke maguma kansu illa kawai mutum ya taƙaita a zallan motsa jikin kawai amma duk wani abu wanda yake nasu da suke yi to wannan dole wajibi ne musulmi ya nisance su. Ka'ida duk abin da ya zamanto ya keɓanta da Yahudawa da ‘yan mushin haramu ne musulmi ya kamanta kanshi da su. Duka abubuwa ne aka shigo da su na cewa in za a daga tuta kowa sai ya yi tsaye kar wanda ya motsa wanda yake tafiya ya tsaya da sauransu. Wannan duka ya saba ma musulunci, baya halatta musulmi wato ya koyi da waɗannan abubuwa. Saboda wani nau'i ne wanda yake na girmamawa. Wanda girmamawa kwa ba wanda ya cancance ta a farko face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma duk wata girmamawa dole sai an biyo hanyar da ta dace a shari'ance. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, bayani ya gabata akan wato gabar da malam yake mana bayani iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jama'a game da abinda ya shafi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, kamar yadda darasi na yau ma wato a cikin wannan mas'ala ne. Shine bayan malam ya faɗa cewa mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-azim, Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin siffantawa ne da duk abin da ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa mai girma. Wa ala lisani nabiyihi al-karim, hakanan abin da ya tabbata akan halishin annabinsa wanda yake mai girma mai daraja. Tun anan ya kamata mu gane sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa al'amari ne wanda yake tauqifi, ba wani abu bane ba wanda tunaninka da ra'ayinka zaka kago ma Allah subhanahu wa ta'ala wani suna ko wata sifa daga cikin sifofinsa ko wata sifa daga cikin sifofi. Abu ne wanda yake ya taƙaita akan abin da ya zo a cikin Alkur'ani da Sunna. Kenan duk abin da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana mana a cikin sunna ingantacciya na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa, to wannan wajibi ne wato mu tabbatar masa wannan sifa ko wannan suna. Shine gabar da muka bayani ya gabata, shine malam ya ce wa kullu ma sha'a fil qur'ani, dukkan abin da ya zo a cikin littafin Allah mai girma da ɗaukaka, aw sahha anil mustafa alayhi salatu wassalam, ko abin da ya inganta daga wato shine abin zabi abun Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, min sifatir rahmani, game da sifofin Ubangiji mai gamammiyar rahma. Malam yace wajaba al-imanu bihi, yin imani da wannan abin da yazo a cikin Al-Qur'ani ko Sunna, malam yace ya zama wajibi. Wa talaqihi, wato da tariyar abin bit taslimi, game da me kauya wal qabuli, da karba da hannu biyu. At-talaqi shine ma'ana ka tariye abu ka karbe shi da hannu biyu, shine malam yace wa talaqihi bit taslimi wal qabuli, wato da karbar abin da hannu biyu kuma da me kauya ka zaman tura kumi da akala. In dai abu aka tabbatar maka cewa Allah ne ya faɗa a cikin Alkur'ani ko manzo ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa a cikin sunna ingantacciya, to a matsayin ka na mumini ya zama wajibi ka yi imani, kuma ya zama wajibi ka meka wuya ka sallama, ka zama tura gumi da akala. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana muminai a can cikin suratul Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shine malam yace wa tarku ta'arrudi lahu bir raddi wat ta'wili wat tashbihi wat tamthili, wato dabarin bujuruma nasi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bir raddi game da watsar da shi, kace ai ya saba ma hankali ba yadda za a yi kenan, tunda abu bai daidai da hankali ba bari mu mayar da shi, kamar yadda wasu suka karkace ma hanya ta gaskiya, duk abin da yazo na nassi alqur'ani ko sunna sai su auna da hankalinsu, in hankalinsu ya karba su tabbatar, amma in hankalinsu bai karba ba sai su watsar da abu. Shi ne malam yace wa tarku ta'arrudi lahu bir raddi, dabarin bujuro ma nassi, wato game da watsarwa wata awili, wato ko wani tawili kenan, shine jirkita ma'anar a bashi wata ma'ana ta daban, wata shibi ko kuma kamantawa, wata tamsili da kwatantawa. Shi tawili asali ma'anarsa a larabci shine at-tafsir, an gane ko at-tafsir asalin kalimar kenan, idan aka ce at-ta'wil bi ma'ana at-tafsir, to dan haka shi kwa lafazin ta'wil a shar'ance wato abin da yake da shi ma'ana biyu yake da ita. Ma'ana ta farko shine wato at-tafsir, kamar yadda zaka ji magabata musamman Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin sa, su da yawa yakan yawaita cewa wa ta'wilul ayati kaza, ma'ana ai tafsiruha. Ma'ana ta biyu shine ma'rifatul haqiqati allati yaqulu ilayha ash-shay'u fil mustaqbal, sanin haqiqanin abinda abu zai koma zuwa gare shi kenan nan gaba, wannan ita ce ma'ana ta biyu, ma'rifatul haqiqati allati yaqulu ilayha ash-shay'u fil mustaqbal, sanin haqiqanin abinda abu zai koma zuwa gare shi nan gaba. Kamar yadda Annabi Yusuf alayhi salam Ubangiji ta'ala ya hakaito mana me yake fada, yana cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, yake fada ma babansa yace ya baba yace ni fa nayi mafalkin tauraro 12 kuma da rana da wata, wato sun duka suna gaida ni suna mun sujada. Wai baban mahaifin nasu yace masa la taqsusu ru'yaka ala ikhwati gafaykidu laka kaida, to a can lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya zama sarki a birnin Masar, ya gayyaci mahaifansa da ƴan uwansa cewa su zo, ya Allah ya fada wa rafa'a abawaihi ala al-arshi wa karru lahu sujjada qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala harbi haqqan wa qad ahsana bi idha akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-hakimul alim innahu huwa al-alimul hakim. To dan haka anan me yake cewa, sai yace hadha ta'wilu ru'yaya, wannan shine fassarar mafarki na, kaga wancan tauraro 12 da ya gani ƴan uwansa ne, rana da wata mahaifansa ne, sai gaya sun zo sun fada suna yi masa sujada, wanda su a shari'ar su abu ne wanda aka halitta ka duka ka gaida mutum. To dan haka shine suka ce ma'rifatul haqiqati allati yaqulu ilayha ash-shay'u fil mustaqbal, sanin haqiqanin abinda a nan gaba wato zai koma, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada a can cikin suratul A'raf game da wato wanda suka kafirce ma ubangijin su idan sun ga azaba ido da ido a ranar kiyama shine Allah yace hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru wani ta'ala yace hal yanzuruna illa ta'wila ba komai suke jira ba illa ta'wilahu sai haƙiƙani yadda al'amarin zai kasance nan gaba ba komai suke jira ba duk abinda ake gaya musu na abinda Allah ya tanada na azaba a makoma lahira ga duk wanda ya kafirce masa yace ba komai suke jira illa haƙiƙani yadda al'amarin zai kasance nan gaba sai yace yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da haƙiƙanin lamarin ke zauwa yaqulu alladhina nasuhu waɗanda suka bar wannan alqur'ani suka ki yin imani da shi suka ki bin dokokinsa yaqulu zaka ji suna faɗa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq tabbas manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana wai a yau muna da wasu masu ceto waɗanda za su cete mu game da azabar Allah aw nuraddu ko kuma za mu iya samun wata dama a dawo da mu duniya fa na'malu ghayra alladhi kunna na'mal ma'aikata abinda ba abinda muka aikata a farko shine na kafirci to kaga wannan lokacin da kiyama ta tabbata suka ga duk abinda ake fada musu gaye ido da ido to a shine suke neman waɗanda za su cece su ko kuma a ba su damar dawowa zuwa duniya kaga kenan me ake nihi da tawili ana ma'rifatul haqiqati shay'in ladhi ma'rifatul haqiqati ladhi yaqulu ilayha shay'u fil mustaqbal sanin haqiqanin wato abu yadda yake komawa kenan a nan gaba to amma sai ya kasance su almutakallimun waɗanda suke jama'un da suka kauce ma tafarki na ahlus sunna wal jama'a game da aqida su sai suka dauki cewa tawili suka bashi wani ma'ana ta daban wanda istilahin su ne sune suka kirkire shi shine suke cewa sarful lafzi an zahirihi kenan bi ma'anan akhar a juya lafazi daga zahirin shi an gane ko kenan bi dalilin ma'anan akhar kenan a bashi wata ma'ana ta daban kenan bi dalilin ya katarin bihi akan a sababin wani dalili wanda yake haduwa da shi su juya zahirin lafazi sai su juya zahirin shi su bashi wata ma'ana ta daban kamar yadda suka fassara daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshi cewa yayi rinjaye kamar yadda hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke fassara shi da ni'ima ko kuma kudura kamar yadda fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala suke fassara ta da zati kamar yadda fushin Allah subhanahu wa ta'ala suke fassara shi da wato ukuba kamar yadda su na Allah subhanahu wa ta'ala suke fassara shi da wato wata ma'ana ta daban to haka suke juya lafazi su jirkita shi sai su bashi wata ma'ana ta daban su shine suke kira tawili to dan haka a takaice shine anan wato malam yace wato watarku ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tashbihi da kamanta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wasu suka yi azarbabi suka wuce iyaka game da al-asma'u was sifat suke kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa sai su ce Allah yana da hannu kamar yadda muke kamar hannunmu yana da fuska kamar yadda muke da kamar fuskarmu yana ji kamar yadda muke ji yana gani kamar yadda muke gani to wannan kafirci ne duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wata halitta daga cikin halittunsa wannan ya kafirta saboda shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma shi ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine malam yace wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tashbihi wat tamthili sai yace wa ma ushkila, duk abin da aka ga ya rikita, ko wa ma ashkala, duk abin da ya rikita aka kasa wanda ba a iya ganewa kai tsaye, min zalika game da abin da ya zo na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, malam yace wajaba isbatuhu lafzan, wato tabbatar da shi ga lafazi, malam yace wannan abu ne wanda ya zama wajibi, ya zama dole kai imani cewa Allah ne ya faɗa. Sai yace wa tarku ta'arrudi li ma'anahu, da barin bujirowa ga ma'anarsa. Mai bayani a wannan gaba akwai kuskure na mala game da abin da yake tabbace a aqidar ahlus sunna wal jama'a. Duk abin da yazo na sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa, to dole ka tabbatar kai imani, ka tabbatar da wannan lafazi, kuma ka tabbatar da ma'anar shi wanda ta kunsa. Kaifiya da hakikani shine sai ka maida ma Allah subhanahu wata'ala. An gane ko? Kenan cewa wajaba isbatuhu lafzan, wannan kuskure ne. Iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jama'a, wajaba isbatuhu lafzan wa ma'ana. Tabbatar da shi ga lafazi da ma'ana, wannan wajibi. Allah ya ce mana yana da fuska, mun yi imani, mun tabbatar da cewa shi ya faɗa, kuma mun tabbatar da menene ma'anar fuska. In aka ce fuska, ba hannu bane, ba kafa bace, ba kai bane ba, ba baya bane, ba ciki bane ba, to amma yaya fuskar Allah subhanahu wata'ala take? Wannan shi kadai ya sani, shi kadai ya sani, kamar yadda shi bai faɗa mana ba cewa ga yadda fuskar shi take. Manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa mana cewa ga yadda take. Mun yi imani da cewa Allah yana da fuska, kuma mun fahimci menene ma'anar fuska, amma sanin hakikanin yadda fuskar shi take da yadda kaifiyarta take shi kadai ya sani, domin shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kuma Allah ba yadda za a yi yayi mana zance da abin da ba za mu fahimci ma'anar shi ba, domin wannan alqur'ani da ya saukar mana, ya saukar mana ne dan mu karanta mu lura da abin da yake cikin sa. Shi ya faɗa, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kuma haka ya faɗa, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yaya Allah zai umarci mu cewa mu lura da abin da yake cikin alqur'ani, kuma abin da ba za mu iya gane ma'anar shi ba? To dan haka shine anan malam sai yace wa naruddu ilmuhu ala qa'ilihi, sai mu maida sanin abun ga shi wanda ya faɗa. Wa naj'alu uhdatahu, kuma mu sanya sanin shi ala naqilihi, ga shi wanda ya ciro mana kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To illa kasancewar dai aqidar ahlus sunna wal jama'a, ka tabbatar da lafazin, kuma ka tabbatar da ma'anar, sanin kaifiya da hakikanin ita wannan sifa na ga Allah subhanahu wata'ala. Malam yace ittiba'an li dariqir rasikhina fil ilmi, dan biyar hanyar waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi. Allazina afna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin, wanda Allah subhanahu wata'ala yayi yabo da jinjinawa a kansu a cikin littafinsa ma'abucin bayani. Bi qaulihi subhanahu wata'ala, a fadarsa mai girma da daukaka, yace warasikuna fil ilmi, matabbata a cikin ilimi, yaquluna suna fada amanna bihi, mun yi imani da duk abin da Allah ya fada a cikin littafinsa da abin da manzansa ya fada, kullum min indi rabbina, gaba daya daga gun ubangijinmu yake. Kenan wannan almuhkam da almutashabihat, su waɗanda suke malaman Allah, waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi, to sukan ce mun yi imani da dukkan abin da yazo a cikin alqur'ani da duk abin da yazo a cikin sunna. Kenan gaba ɗayan shi daga gun ubangijinmu yake. Shine malam sai yake cewa wa qala ubangiji ta'ala ya faɗa, fi zammi mubtagit ta'wili, game da zargin waɗanda suke masu neman tawili, li mutashabihi tanzilihi, ga wato abin wanda yake mai rikitarwa daga cikin abin da yake na alqur'ani. Shi ayoyin alqur'ani sun kasu kashi biyu, akwai al-ayatul muhkamat, akwai al-ayatul mutashabihat. Idan aka ce aya muhkama, kamar yadda muka yi bayani a baya, ayar da ma'anarta a fili yake, babu wata buƙatar sai ka nemo wata aya ko wani hadisi domin ka gane ma'anar cewa yaya lamarin yake. Wannan ita ce ake kiranta aya muhkama. Shine muka yi misali kamar yadda Allah ya faɗa, wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. To kaga yanzu wannan aya ce muhkama, sai ka ringa ladime ka nemo wata aya domin ka gane ma'anar wannan ko kuma wani hadisi. To ita ko in aka ce al-ayatul wannan mutashabiha, ayar da ma'anarta ba a fili ba take, dole sai ka nemo wata aya can daban ko wani hadisi, sannan za ka iya gane ma'anar yaya ake nihiya. Yanzu misali, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun 'azim. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa, ya ketar dokoki na Ubangijinsa, to Allah ya yi alkawarin zai shigar da shi wata wuta ta musamman, wanda kuma in ya shiga cikin wannan wuta zai dawwama a cikinta, kuma na gare shi azaba ma a huciyar wulakanci. Kaga wannan aya ce al-mutashabiha. Wannan al-khawari sai suka ɗauki wannan aya suka kafirtar da musulmi a sababin aikata aiki na sako, suka ce dan wuta ne, kuma in ya mutu zai dawwama a wuta. To in kana so ka gane ma'anar wannan aya, sai ka ɗauko fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sai ka ɗauki cewa wani sako ne wanda yake dawwamar da mutum a cikin wuta har abada, kenan shine shirka da kafirci. Amma duk wani aiki na sako, kaba'ir, manya-manyan laifuka da mutum yake aikatawa, in ya tuba kafin ya mutu Allah zai karɓi tubansa, in ya mutu bai tuba ba lamarin shi na ga Allah subhanahu wata'ala, in ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi. Amma in shirka ce ko kafirci ko munafirci babba, mutum ya mutu akan shi bai tuba ba, to wannan wato aya ta hukansa. Kenan saban da ake nihi hada bautar Allah subhanahu wata'ala da kuma ka ɗauka me Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In har kuka nisanci manya-manyan laifukan da aka hane ku game da aikatansu, Ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawarin kankare muku miyagun ayyukanku. Duk wani ƙaramin laifi in dai ka nisanci manyan laifuka, to Allah ya yi alkawarin zai yafe maka. Kuma bugu da ƙari Allah ya ce wa nudkhilhu mudkhalan karima, za mu shigar da shi wata mashiga wadda take mai girma mai daraja, ita ce aljanna. Kuma misali yanzu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, manzon Allah yake cewa kar ku koma kafirai bayana, junan ku ya ringa sarin wuyayen juna, ma'ana kuna yakar juna, manzo Allah ya ce kar ku koma kafirai. To khawari sai suka dauki wannan hadisi cewa ai idan musulmi suka ringa fada da juna, to gaba ɗayan su sun kafirta. Shi yasa suka kafirtar da Muawiya da duk wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayan sa, kuma suka kafirtar da Ali dan Abi Talib da duk jama'ar da suke bayan sa. Wai a sababin sun yi fada da juna, sun yaƙi juna. To sai ga sai ka ɗauko waccan aya, za ka gane mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake nihi cewa la tarji'u ba'di kuffar. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsidu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji ta'ala yace idan aka samu jama'u biyu na mu'minai suna yakar juna, suna fada da juna, Ubangiji ta'ala yace fa aslihu bainahuma, kusasanta tsakan kalunsu. Kaga duk fadanda suke yi da juna, wannan fada da suke yi da juna bai tube musu rigar imani ba. Allah ya ambace su akan cewa mu'mini wa in da'ifatani minal mu'minin naqatatu. Sannan kuma Allah ya umarni cewa a sasanta tsakaninsu. To idan kafirai suna fada, in har kafirai ne suke fada da juna, menene fa'idar a sasanta tsakaninsu? Sai a bar su su yi ta cin kansu. Sai yace fa in bagati ihdahuma 'ala al-ukhra, in ɗaya ta yi zalunci daga cikinsu a kan ‘yal’uwarta, faƙacilun lati ta bigi, ku yaƙi jama’ar da ta zamanto ita ce azzalima mai zalunci, hatta tafi a ila amrillah, har sai ta dawo zuwa wato shi ne lamarin Allah subhanahu wa ta’ala. Sai ce fa in fa’at fa’asiluhu bainahuma bil adli wa aqsidu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kaga kenan a nan da ya ce la tarji'u ba'di kuffaran, kar ku koma kafirai bayana, ma'ana kar ku ringa aikata aiki irin na kafirai. Domin fada da juna da cin kai, wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba ɗabi'a ba ce ta mu'minai. Mu'minai iya abinda Allah ya ɗabi'antar da su ‘yan uwan juna ne, masu ƙaunar juna, masu taimakon juna, masu tausaya ma juna. Don haka duk wata aya wadda take almutashabiha dole sai ka ɗauko kenan wata aya can daban ko wani hadisi, sannan ma'anarta za ta fito fili. Haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci, Ubangiji ta'ala ya ce fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, sakamakonsa ita ce wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta. Kuma Allah ya masa fushi, kuma ya la'ance shi, kuma ya tanada masa azaba mai girma. To wannan aya da suka ɗauke ta sai suka ce a kenan babban laifi yana fitar da mutum daga cikin musulunci, kuma yana dawwamar da shi a cikin wuta. Don haka suka ce duk wanda ya mutu yana aikata kaba'ir, to ba ko bar sa wuta kuma zai dawwama. To wannan aya ce mutashabiha, ba yadda za a yi ka fahimci me ake nihi da cewa makomar shi wutar jahannama zai dawwama, sai ka ɗauko waccan aya inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shirka ita kadai ce Allah baya gafarta ma bawa, amma duk abin da yake koma bayan shirka to Allah yana gafara ga wanda ya so. Kaga kisan kai ko yana daga cikin ma duna zalika, yana daga cikin wato ma duna zalika. To shine anan kenan malam yake bayanin cewa shine yake cewa ya faɗa ga waɗanda suke masu neman tawili ga wato mutashabihi tanzilihi, ayoyi waɗanda suke markita ma'ana daga cikin kenan alqur'anin sa. Fa amma allazina fi qulubihim zaygun, Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda ke akwai karkace ma gaskiya a cikin zukatansu, fayattabi'una ma tashabaha, sukan bi wato abin da ya rikita na ayoyin alqur'ani kawai, kai tsaye sai su ɗauki zahirin aya ba tare da sun ɗauko wata aya sun haɗa wadda ma'anarta za ta fito fili. Ibtiga alfitina, kawai don dai neman fitinar jama'a, yadda za su ɓatar da jama'a, kamar yadda su khawarijawa suke haka. Wartiga a ta'awilihi, kuma da neman wato shine tawilinsa. Menene tawilin? Shine kawai sanin wai haƙiƙanin yadda ita ayar za ta ko abin zai kasance a ƙarshe. Shi kuma wa ma ya'lamu ta'awilahu illallah, ba wanda ya san tawilin ita wannan aya in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu idan ka ɗauki al-ayatu sifat, ayoyi waɗanda suke masu bayani game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, wane ne ya san haƙiƙanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala in banda shi? Kamar yadda ba mu san yadda zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake, to haka duk wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san haƙiƙanin yadda wannan sifa take, kuma shi ya san yadda kaifiyarta take. Kawai iya abin da yake kanmu mu yi imani mu tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar ma kansa, mun fahimci ma'anar, amma sanin haƙiƙanin sifar na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ba wanda ya san tawilin ita wannan aya in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam yace faja'a labtiga'a at-tawili alamatan 'ala az-zayyi, wato ya mai da cewa neman sanin tawilin ita wannan aya alama ce ta karkace ma gaskiya. An gane ko na cewa sai ka san hakikanin yadda lamarin zai kasance, wannan alama ce ta karkace ma gaskiya. Wa qarnahu bi ibtiga'il fitna, kuma ya hada shi da neman fitina fi zanni, wato game da zargi cewa masu yin haka fitina ce suke nema, shine su karkatar da mutane ga barin tafarki madaidaici. Thumma hajabahum, sanan Ubangiji ta'ala sai ya sha makance su, amma ammaluhu, game da abin da suke guri na fahimta, neman fahimtar gaskiya, Ubangiji ta'ala sai ya sha makance su. Me yasa? Saboda basu biyo hanya ta gane gaskiya. Hanya ta gane gaskiya shine biyo hanyar magabata game da neman fahimtar Al-Qur'ani da Sunna. Wa qata'a atma'ahum, yanke kwadayinsu, amma kasaduhu, game da abin da suke nihi. A fadarsa da yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san hakikanin tawilin su waɗannan ayoyi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka dai a takaice wannan bayani da malam yayi yana bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jama'a, siffanta Allah subhanahu wa ta'ala game da duk abin da ya siffanta kansa da shi, ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya siffanta shi da wannan sifa, ba tare da watsar da ita wannan sifa ko kuma yi mata tawili ko kuma kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa kamar yadda bayani ya gabata. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. مالم الله يجي كان سنفدا. قال الإمام أبو عبد الله مالم يكي تشيوا واتو شوغبا أبو كوي أتشكين الدين واندا أكي مسا كناية دا أبو عبد الله شيني أحمد ibnu Muhammad ibnu Hanbal al-Shaybani al-Imam Ahmad, ɗaya daga cikin wato a'immatul mazahibi al-arba'a, shugabannin waɗannan mazhabobi guda hudu, wanda kuma malamai suke masa laƙabin Imam ahli sunna wal jama'a a sababin jan daga da yayi da nacewa da yayi akan dukkan abin da ya haɗu da shi na wulakanci da ukuba, a sababin lokacin da Mu'tazilawa da su da Jahmiya suka yi galaba, su suke fada aji duk wanda bai ce ba Al-Qur'ani halitta ne to zai gamu da azaba, za su dandana masa azaba, dole ala dole sai ka ce sai kai lafazi ka ce Al-Qur'ani halitta ce, musamman duk wani malami na Ahlus Sunna da ake jin shi a wannan lokaci. In ma ka tabbatar cewa Al-Qur'ani halitta ne ka zauna lafiya, ko kuma ka ce Al-Qur'ani ba halitta bane kuma ka hadu da fushinsu, to Al-Imam Ahmad igiya ake kulla masa, ana jan shi a ƙasa, ana yawo da shi, ana dukan shi, kawai abin da ake so yayi kalima ɗaya ya ce al-Qur'anu makhluq, ya ce Qur'ani halitta. Wasu malamai su ce masa Allah ya saukaka, Allah ya yi rangwame kamar yadda ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Duk wanda aka ringa dandana masa azaba aka nemi cewa sai yayi kalima ta kafirci, ba zai iya jimrewa ba. In yayi wannan kalima ta kafirci, to abun Allah bai kafirta ba, ba shi da laifin kafirci. Al-Imam Ahmad sai ya ce he ya fada, sai ya ce jama'a jira suke su ji me zan fada. Idan na fada jama'a wasu sun fahimci cewa tana iya yiwuwa ga dalilin da yasa na fada, wasu ko ba za su iya fahimta ba. Amma ya jimri duk azabar da ake masa har aka kai lokacin da Allah ya yi wannan sani. To shine kenan suke kiran shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Ya faɗa fi kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad, yake cewa inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, lalle ubangiji mai girma da daukaka yana saukowa zuwa samar duniya. Kamar yadda cikon hadisin yake, idan kashi ɗaya daga cikin ukun dari ya rage, ubangiji ta'ala idan ya sauko yakan faɗa wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake neman arziki na azurta shi, wa yake da wata bukata na biya masa. Maza Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to. Kaga wannan hadisi mi yake tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta sauka, sauka wanda ya dace da girmansa. Maza Allah ya ce Allah yana saukowa zuwa samar duniya. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa Allah a sama yake. Saboda in aka ce sauka, mun fahimci menene sauka. Sauka ta sha bamban da hawa. Daga sama a yi ƙasa shine sauka, hawa shine daga ƙasa a yi sama. To dole mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta sauka kamar yadda manzon shi ya faɗa, kuma mun fahimci menene ma'anar sauka. To amma sani yadda Allah yake saukowa da kaifiyar yadda yake sauka, wannan mun jahilci haka, domin shi bai faɗa mana ba, kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa mana ba. Kuma dole mu karɓa hankalinka ka maida shi gefe ka aji, kamar yadda waɗanda suke watsar da irin wannan lafazza sai su ce ai ya ci karo da hankali. To an ce yana saukowa a sulusun dare na ƙarshe. To sulusun dare yana sabawa daga wannan yanki zuwa wani yanki. In wannan yankin ku dare ne, wani yankin su kuma rana ne. To kaga anan in dai ka ce za ka yi amfani da hankalinka, to kai tsaye za ka kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya. Ubangiji ta'ala shi ya halicci kowane yanki, halittun sammai da ƙasa na shi ne. Shi ya halicci dare, shi ya halicci ne, shi ya halicci ne. Don haka sai ka yi imanin cewa yana saukowa kamar yadda manzon shi ya faɗa, shi ya san yadda yake sauka. To shi ne anan tare da cewa su masu tawili ne suka faɗa anan, sai suka ce da aka ce inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, sai suka ce ai rahamar shi ce take sauka. To ai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ba ɗaya bace. Kuma suka ce, wasu suka ce a wai mala'ika ne daga cikin mala'ikun yake sauka, mala'ika ne daga cikin mala'ikun yake sauka. Malaman suka ce to ku kalli lafazin hadisin, idan Allah ya sauko me yake faɗa? Sai ya ce man zallazi yastaghfiruni fa aghfir lahu, wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata da biya masa, wa yake neman arziki na azurta shi. Shin mala'ika zai ce wa yake neman gafara na gafarta masa? Mala'ika zai ce wa yake da wata bukata da biya masa? Kuma in kun ce rahama ce, rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci sauka take. kuma in kun ce a lamarin shi ne yake sauka, to lamarin Allah subhanahu wataala bai keɓanta ba, wato da sulusun dare na ƙarshe. Yatanazzalu al-amru bainahunna, a kowane lokaci lamarin Allah sauka yake, kamar yadda ya faɗa kullu yawmin huwa fi sha'an. To dan haka kenan anan aqidar ahlus sunna wal jamaa, kamar yadda malam ya zo mana da misalin da wannan hadisi a matsayin misalin tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifofi, abinda ya tabbatar ma kansa ko abinda manzonsa ya tabbatar a wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Ubangijinsa sifa ta sauka, yana sauka zuwa samar duniya a kowane dare idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, kenan sai ka ce sauka wadda ta dace da girmansa. Shine sai ya ce wa inna Allaha yurafil qiyama, da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka, wato akan ganshi a filin kiyama, suwa suke ganin shi su ne muminai. Allah ya sanya mu a cikin su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, kamar yadda ya faɗa lil ladina ahsanul husna wa ziyada, kenan anan sai ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta cewa akan ana ganin shi. Muminai za su ga zatin Allah subhanahu wataala, sai dai ba za su kewaye shi da sani ba, za a gan shi kamar yadda ake ganin wata a daren 14 shine daren cikarsa, kamar yadda ake ganin rana babu wani hazo, babu wani girgije da ya kare ta. Haka muminai kowa daga inda yake a fi a ranar a filin kiyama, muminai za su ga Ubangiji mai girma da ɗaukaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari. Shine malam yace wa ma ashbaha hadhihi al ahadith, da abin da yake kama da waɗannan hadisai, an gane ko da abin da yake kama da waɗannan hadisai waɗanda suke bayani game da sifofin Allah, malam yace nu'minu biha, wato muna imani da su, wa nusaddiqu biha, malam yace kuma muna gaskatawa da su, la kaifa, malam yace ba mu bincike game da kaifiya, cewa yaya an ce Allah yana sauka, to yaya yake sauka, Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa, to yaya ya ɗaukaka akan al'arshi, Allah yana da hannu, to yaya hannun nashi yake. Ahlus sunna wal jama'a ba sa bincike game da sanin kaifiya, kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa wani ya zo gunsa yake masa tambaya, sai yake cewa kai fastawa rabbuna, Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ar-rahmanu 'alal arshi istawa, kai fastawa rabbuna, yace yaya ubangijin namu ya ɗaukaka kan al'arshin. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sadda kai har sai da jibi ya karyu masa dan tsabar kunya ga Ubangiji subhanahu wataala da girmamawa. Zuwa jimawa al-Imam Malik sai ya dago kai, sai yake cewa al-istiwa ma'lum, wato shi ne sai yake cewa al-istiwa ma'lum. Al-Imam Malik yace shi ɗaukakar Allah akan al'arshinsa ai abu ne wanda yake sananne, abu ne wanda yake sananne, duk wanda ya san ya fahimci kalima ta Larabci, idan aka ce istiwa to abinda ake nihi da shi abu ne sananne, ɗaukaka ko kuma ka ce tabbata. Sai yace wal kayf, amma yadda ya ɗaukaka akan al'arshin, al-Imam Malik yace majhul, abu ne wanda ba a san shi ba, saboda shi bai faɗa ba cewa ga yadda ya ɗaukaka, kuma manzon shi bai faɗa ba. Sai yace wal imanu bihi wajib, imani game da ɗaukakar Allah akan al'arshi wannan wajibi ne, dole ka tabbatar da wannan sifa ga Ubangiji domin shi ya faɗa ga a cikin alqur'ani, idan kai inkari ka kafirka. Sai yace was'alu anhu ay anil kayfiyya, tambaya game da kaifiyar yadda ya ɗaukaka, yace wannan bid'a ne. Al-Imam Malik kai tsaye sai ya umarni yace wa ma araka illa rajulus, kai dai bana ganin cewa face mutum ne wanda yake mugun mutum wanda yake batacce, yace maza ku fitan mun da shi. to kaga anan abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda anan shi al-imam ahmad cai nu'minu bihi wa nusaddiqu biha duk abinda yake kama da waɗannan hadisai yace mun yi imani da su kuma mun gaskata la kaifa ba tare da bincike game da kaifiya mu ce yaya kaifiyar kaza take Allah ya ce mana yana da hannu mu ahlus sunna wal jamaa ba ma bincike game da kaifiya mu ce yaya hannun shi yake ya ce yana da fuska mun yi imani yana da fuska ba ma bincike mu san cewa yaya fuskar shi take shine sai yace wala ma'anan yace kuma ba tare da wato shine ma'anar da su batattu suke nihi na yin tawili shine na jirkita ma'ana Allah ya ce yana da hannu sai su ce wai hannun abinda ake nihi ni'ima ko su ce abinda ake nihi da hannu wato shine karfi su yi wannan tawili kamar yadda bali yadahu mabsuudatani yunfiqu kayfa yasha sai su ce ai bal ni'ima tahu innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi sai su ce wai quwwatul lahi sai su dauko sai su yi tawili su bata wata ma'ana ta daban ita wannan sifa wai sai su dauko kamar tunda wai Allah ya ce was-samaa'a banaynaha bi-aydin aydin jami ne ne suka ce al-yadu anan bi ma'ana quwwa kamar yadda yace wadhkur 'abdana dauda zal-aydi ay zal-quwwa innahu awwab to shine yace ba ma wala ma'anan kuma ba tare da wata ma'ana wadda su batattu suke nihi nayi ma sifofin Allah subhanahu wata'ala tawili a ba su wata ma'ana can da ba mala yace wala al-imam Muhammad yace wala da ruddu shay'an minha yace kuma ba ma watsar da wani abu daga cikin duk abin da yazo na nassin al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda su ƴan bid'a suke watsarwa wai a sababin ya saba ma hankalinsu shine mallan yace wa na alamu mun yi sani annama ja'a bihi ar-rasulu haqqun dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijinsa domin Allah ya faɗa wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha mala yace wala na ruddu kuma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ta da kullum mu masa raddi kamar yadda su ƴan bid'a suke masa Allah yana saukowa sai su ce ai mala'ika ne yake sauka ko kuma rahama ce take sauka ko kuma kasancewar wai lamarin sa ne yake sauka an ce ubangiji ta'ala zai zo a ranar kiyama kamar yadda ya faɗa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su ce ai al'amarin sa ne zai zo ba shi bane ba zai zo wasu suna ganin cewa in sun tabbatar ma ubangiji ta'ala sifa ta zawwa wai sun kamanta shi da bayin sa in sun tabbatar ma Allah sifa ta saukowa kamar sun kamanta shi da halitta shi kuma abu ne tabbatacce ko kun yi tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wata sifa wajen hakikanin sifar da kaifiya an sha bamba kamar yadda mun yi bayani a baya Allah ya tabbatar mana cewa mu ƴaƴan Adam muna ji muna gani kuma shi ma ya tabbatar ma kansa cewa yana ji yana gani mun yi imani jin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da na bayinsa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da ganin bayinsa to shine yace wala na ruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma mai da martani mu yi bi ta da kulli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace kuma wala nasifullah ba ma siffanta Allah bi akthar mimma wasafa bihi nafsuhu da sama da abin da ya siffanta kanshi da shi anan mala yana tabbatar mana sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa al'amari ne tawkifi dole ka taka burki abinda ya zo a cikin alkur'ani ko sunna na sunaye da sifofi ka tabbatar masa amma duk wani tunaninka duk wani ra'ayinka da zai baka cewa sifa kaza sifa ce mai kyau ya kamata mu tabbatar ma Allah an gane ku to wannan bata ne ba a siffanta Allah a ce yana da sifa kaza ko yana da suna kaza sai abinda ya faɗa a cikin alkur'ani ko abinda manzon shi ya faɗa a cikin sunna koda tunaninka da ra'ayinka ya baka cewa sifa kaza sifa ce mai kyau, to bayyana halatta ka siffanta Allah da wannan sifa. Kamar yadda wasu a tunaninsu suke ganin cewa wai sifa ta muhandis, in aka ce muhandis shine injiniya, injiniyanci ko shine kwarewa akan abu, kai abu yayi kyau yayi daidai da yadda ake bukata. Sai su ce to ai tunda Allah shi ya halicci sama, kuma sama ga ya taginu yadda ya kamata, kenan ya kamata a siffanta Allah da wannan sifa shine handasa, kenan a ambace shi da suna cewa muhandis, muhandisul kaul. To kaga wannan bata ne, tunda shi a cikin alkur'ani bai ambaci kansa cewa muhandis ba, manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai ambace shi da wannan suna, komin ken da kake ganin wannan suna bai halatta ba ka ambaci Allah da shi, domin ilhadi ne. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'mal. Kuma bayya halatta ka siffanta shi da wannan sifa. To dan haka shine malam yace wala nasifullah, ba ma siffanta Allah mu ahlus sunna wal jama'a bi akthar mimma wasafa bihi nafsuhu, da fiye da abin da ya siffanta kanshi da shi, kenan mun wadatu da abin da ya fada a cikin alqur'ani ko manzon shi ya fada. Sai yace bila haddin, kuma ba tare da wani iyakan cewa ba. An gane ku? Sifa ta Allah ba maganar a iyakan ceta, wala gayatin, kuma ba tare da nuna wata gaya ba cewa iya ƙarshenta kaza ne. Ma'ana duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ba shi da wata iyaka, ba shi da wata gaya, ma'ana wanda za a ce ga bakin iya gurgudan shi. Kamar yadda can yake cewa walau anna ma fil ardi min shajarati aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Inda a ce misali dukkan itacen da suke doran ƙasa gaba ɗayan su za su zamanto alƙalimma, dukkan kogin da suke duniya gaba ɗayan su zamanto taddawa, bayan wannan kogi a zo da wasu kogina guda bakwai su zamanto madadi ƙari kenan. A yi ta rubuta kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan teku na duniya su ninki bakwai za su ƙare, wannan alƙalimma su ƙare, kalimomin Allah ba su ƙare ba. To wannan misali ne, wai ba dan ana nihin cewa in an zo da kogi takwas kalimomin Allah za su ƙare, a wannan misali ne ake mana. Dan haka kenan dukkan abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ba shi da wata gaya, kuma ba shi da wata iyaka da za a ce ga bakin gwalgwadon shi. Shi ne malam sai ya ce laisa kamislihi shay'un, domin shi ya faɗa wani abu bai zamanto ba kwatancinsa, wa huwa sami'ul basir, Ubangiji ta'ala shi mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke faɗa, albasir kuma mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa. Kenan kaga a nan akwai annafi wal isbat, farko dai ya ce laisa kamislihi shay'un, kaga a nan ya kore ma kansa kamantacce ne ya da halittunsa. Duk wani abu da ka sani na sifar Allah subhanahu wa ta'ala to bai yi kama da halittar shi ba. Wa huwa sami'ul basir nan kuma al isbat ne, ya tabbatar ma kansa kenan sifa ta ji da gani. Kenan don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a ka tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kansa, ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya kore ma kansa, ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya kore masa da sifofin da basu dace da shi ba. Shine malam sai ya ce wa naqulu kama qala, mu muna faɗa kamar yadda shi Allah ya faɗa ko manzon shi ya faɗa. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, muna siffanta shi da abin da ya siffanta kanshi da shi, kenan abin da ya faɗa mana a cikin alqur'ani ko manzon shi ya faɗa mana a cikin sunna, iya abin da zamu siffanta Allah da shi, kuma shine iya abin da zamu faɗa. Malam yace lana ta'adda zalika, yace ba ma ƙetare haka. An gane ko? Ba ma ƙetare wannan mu zo da wani abu wanda yake da ra'ayinmu da san zuciyarmu, a'a. Wanda malamai sun ajiye ka'ida game da wato al-asma' wa sifat, kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa sanin abu har ya kai ka bada labarin yadda yake yana kasancewa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku. Hanya ta farko shine ar-ru'ya, duk abin da ka gani da idanka, to za ka iya bayani, ka yi bayanin cewa kamar kaza yake, kamar kaza yake. Ko kuma ru'yatu mathilihi, ka ga abin da yayi kama da shi, abin da yayi kama da shi. Ko kuma abu na uku, wanda ya san shi, wato ya baka labarin shi, ya ce kamar kaza yake, kamar kaza yake. Yanzu abu na farko ru'ya, ba wanda ya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kenan wannan tun yi hanya ta farko ta kori gare mu. A nan duniya ba wanda ya taba ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ta biyu, ru'yatu masilihi, ganin abin da ya kama da shi, wannan ita ma hanyar taku, domin babu abin da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi yace laysa kamithlihi shay'un, kuma shi yace walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenan wace hanya ta rage mana? Hanya ta uku, wanda ya san shi ya bamu labari game da sifofinsa da yadda yake. Kenan ba wanda zai bada labari game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sama da shi, abin da ya faɗa cikin alqur'ani ko kuma abin da manzon shi ya faɗa. Kenan dan haka wannan hanya ita kadai ce ta rage mana gane sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa, sai an koma alqur'ani da sunna. Yanzu misali, abinda ka taba gani zaka iya bayani ka ce kamar kaza yake, kamar kaza yake. Ko kuma abinda ka taba ganin kamar shi. Yanzu misali, mutumin da bai taba ganin raƙumin dawa ba, idan ya ga raƙumin gida sai ya iya bada bayani shi, ya ce kamar kaza yake, kamar kaza yake. Wanda bai taba ganin giwa ba, idan ya ga duruna yana iya bada misalin giwa, ya ce kamar kaza take, kamar kaza take. Saboda me yasa? Ya ga wadda take kwatancinta a girma. Kenan dan haka shi ne anan malam ya ce wa naqulu kama qala, mukan fada kamar yadda shi Allah ya fada. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, muna siffanta shi da abin da ya siffanta kansa da shi. Lana ta'adda zalika, malam ya ce ba ma ketare wannan, kina alqur'ani da sunna. Wala yablughu wasful wasifina, siffantawa ta masu siffantawa ba sa kai hakikanin siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana babu wani wanda ya isa, wato ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala face shi Ubangiji mai girma da ɗaukaka, ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Amma bayan shi ba su isa ba su nuna cewa sifar Allah kamar kaza take, domin shi ya faɗa wala yuhiduna bihi ilma, bayi ba sa kewaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani. Tunda ba mu ga ba zatin shi, to ba yadda za a yi mu ce sifar shi kamar kaza take. Kenan dole kawai mu takaita akan abin da ya faɗa mana ko abin da manzon sa ya faɗa. Malam yace nu'minu bil qur'ani kullihi, alqur'ani gaba ɗayansa malam yace mun yi imani da shi. Muhkamihi, ayoyi waɗanda suke muhkamatu, wanda bayanin su a fili yake. Wa mutashabihihi, da waɗanda suke masu rikitarwa, wanda sai an aro wata aya ko wani hadisi sannan a gane ma'anar. Malam yace gaba ɗaya mun yi imani da su, kamar yadda can Allah ya faɗa wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi. Malam yace ba ma kusar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa daga cikin sifofinsa. Li shana'atin shunni'at, wato saboda wata aibantawa da ake aibanta mu. Wasu sukan aibanta ahlus sunna wal jama'a, sukan ce musu mushabbiha ko kuma wai mujassima, wai a sababin mun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa. Allah ya ce yana da hannu, mun ce yana da hannu. Ya ce yana da fuska, mun ce yana da fuska. Ya ce ya ɗaukaka akan al'arshi, mun yarda cewa ya ɗaukaka akan al'arshi. Sai suke ce ma ahlus sunna wal jama'a wai mushabbiha, masu kamanta Allah da halittunsa, ko kuma mujassima, masu nuna cewa Allah yana da wani bangare gangan jiki. Malam yace a sababin aibantawa ta duk wasu masu aibantawa, yace ba ma gusar ma Allah sifa ɗaya daga cikin sifofin da ya tabbatar ma kansa. Duk abin da ya faɗa na sifa da sunaye mun tabbatar masa, mun yarda kuma mun fahimci ma'ana, amma sanin kaifiyar yadda sifar take wannan mun maida masa, domin shi yace mana laysa kamithlihi shay'un, kuma yace mana wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani ne. Amma su al-mu'addila sai suka wuhintar ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi gaba ɗaya suka kore. Wai su a tunaninsu, a hankalinsu, in suka ce Allah yana da hannu, wai sun kamanta shi da bayin shi. in suka ce Allah yana ji wai sun kamanta shi da bayi. Malam yace wala na ta'addal qur'ana wal hadisa, ba ma ketare alqur'ani da hadisi, kuma wala na alamu kaifa kunhi zalika illa bi tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa tasbitil qur'an. Malam yace ba mu san ba hakikanin yadda sifofin Allah subhanahu wa ta'ala suke kenan illa bi tasdiqir rasuli, sai dai kawai ta hanyar gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato da tabbatar da abin da yake cikin alqur'ani. Kenan mu ba mu san kaifiya ba, amma mun fahimci menene ma'ana. An gane ku? Mun fahimci menene ma'ana. Sanin kaifiya da sanin wannan hakikanin yadda sifar take, to wannan naga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi na alqur'ani. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.